A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Akunna wa babbar hutan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala atamman al-akmalani ala khairi khalqillah نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو ناجم كوانا متى شاعدين يكو شاعدين غوتم غوتم جماد الآخرة شكرة دوبو دير داري هدو دتلاتين دا biyar hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da 11 din kuma ga watan hudu shekara ta 2014 a lissafin Turawa zamu fara karatun wannan littafi mai albarka na Shama'ilul Muhammadiyya wato na al-Imam at-Tirmidhi kamar yadda muka faɗa littafin Shama'il al-Muhammadiyya littafi ne da yake bayani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai abinda ake nufi da Shama'il ana nufin wato sifofin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Muhammadiyya din sunan annabi Muhammad ne ma'ana Shama'il allati takhtassu bil muhabbi Muhammad sifofin da suka kebanci annabi sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na halitta komai nasa da ya shafi wato gangan jikinsa za a tattauna akai in Allah ya so yadda su takalmansa su ribunansa da ainihin wato wandunansa da mayafinsa da komai dai da yake tattare da annabi wannan yana cikin littafai manya-manyan littafai wato masu kuma daraja da kuma ilimi mai tarin yawa a cikin su wanda suke bayani akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin ka na musulmi yana da kyau ka san waye annabinka kisa malamai suka ce ko mafarki ne mutum yayi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan tambaye shi idan ya taba karanta ya sifar annabi take to sai bayanin sifar sa to shine zai iya ganewa shi ya gani dan idan baka karanta sifar sa ba to ba za ka iya ganewa shine ko ba shi bane ba kowane balarabe ma za a iya dauko maka mafarki a nuna maka shi a ce maka shi annabi ne so amma darajar manzon Allah a wajen mu a matsayin mu na musulmi ahlus sunna da muke kokarin bin annabi wato darajar da kimar ta kai ga mu san shi da dabi'arsa da halinsa da sifofinsa mu ga abubuwan da Allah ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi wanda hatta wasu abubuwan halittar nasa ba iri ɗaya bane da sauran mutane to duk a cikin wannan littafi akwai kuma littafi ne ba mai yawa ba shi ma insha Allah ta'ala ina ganin za mu din dauki lokaci gajere mu kammala shi sai mu sa wani littafin kuma gaba da yaddar Allah sannan yana bayani kuma dangane da wasu dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk za mu zo mu ainihin wato karanta ya kamata ku lura da wani abu guda yanzu waɗanda suka damu da al'amura na duniya mawaki sai kaga an yi rubutu akan mawaki an fadi komai nasa adadin ƴaƴansa shekarunsa lokacin da ya fara waka lokacin da ya kaza matsayin da ya samu sifarsa dogo ne gajere ne har ma kamancece ne ake da su mutanen banza ma waɗanda ba na kowa ba maɓarnata ma sai ga ana kokarin kamancece ne da su rigunan da suke sawa sai ga ana sawa hulunan da suke sawa ana sawa wanduna irin yadda suke sawa sai ga ana sawa saboda ana ƙaunarsu su kaga musulmi ya kamata mu yi manzo Allah kyakkyawan takwici mu yi manzo Allah mai kyakkyawan takwici dangane da sanin sunnarsa da kuma kokarin ya zamu yi bauta Allah da son annabi din dan idan ka so manzo Allah ka bi shi to zaka samu rahamar ubangiji sallallahu alaihi wasallama me littafin shine Imam Tirmidhi ne da aka sani Abu Isa Tirmidhi mai littafin wato Sunan Tirmidhi kenan shine Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saura ibn Musa Abd al-Dhahhak at-Tirmidhi an haife shi a wani gari da ake ce da shi garin Bugh, garin Bugh anan aka haife shi, wani tsohon gari ne a yanzu ana cewa yana al-Asiyatul Wusta. Shekara ta 209 kenan kamar yadda malamai suke faɗa, hijriya. Sifofinsa yana daga cikin malaman hadisi na duniya, sanannu kuma mahaddata na hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Littafinsa Sunan Tirmidhi ya isa zama babban shaida dangane da matsayin wannan malami da darajarsa. Yana da littafai da yawa ga kwakwalwa, wato kwakwalwarsa ta amfanar da al'ummar musulunci a duniya. Aka ce ayatun ne fil itqani wal hifzi, aya ne guda shi wajen kiyaye karatu da hadda. Idan aka zo kan su Fatiha ake, gashi kuma faqihi ne, masanin fiqhu. Sannan kuma malamai suka ce wato mutum ne wanda yake mai haƙuri, yana da juriya a tarihinsa. In aka ji gogarmaya karatunsa, za a tabbatar da haƙurinsa wannan bawan Allah. Cikin manyan malamansa akwai Imam al-Bukhari, almajirin Bukhari ne. Dan an ce Tirmizi, idan ka ɗauko Bukhari, duk inda ka samu Bukhari yana karatu, to Tirmizi yana nan ƙarƙashinsa a gefen ƙafarsa. Ya makale masa sosai, yace mutane suna tambayan ilimin hadisi, wannan kaza, wannan kaza, wannan riwaya kaza, wannan riwaya kaza, ni kuma ina tambayan ilal illoli, me yasa hadisi kaza ya zama mai rauni? Shi abin da ya fi mai da hankali kenan. Tirmidhi ya lazimce Imam al-Bukhari sosai, shi yasa yake da babban rabo dangane da hadisi, kuma da mankin dalibi ya gaji malaminsa. Imam Muslim al-Majiri Imam al-Bukhari ne, to shi ma Muslim din malamin Tirmidhi ne, kun gane? A nan gurin da aka iya cewa Tirmidhi rahimahullah ya hada malamai, wato ya hada malami da malamin shi kenan. Muslim ibn al-Hajjaj al-Majirin Bukhari ne, shi kuma Tirmidhi shi ma al-Majirin Bukhari ne. Kenan da aka iya hada malami da malaminka, a wajen wane da kai da wane kun yi karatu, duk da cewa malaminka ne, wannan kuma bai rage masa daraja ko ya ɗaukaka daraja ka ta zama kafi shi ba. Shi kuma Muslim kamar yadda Bukhari yake gadara Tirmidhi, to shi kuma Muslim shi ma yana gadara da me? Da Imam Tirmidhi. Kamar yadda kuma wannan yana nuna cewa shi malami zai iya hada almajiri tare da wani malamin, ma'ana wancan malamin almajirinsa wani ne, to wancan malamin ma wannan almajirin shi ma zai iya taruwa a matsayin almajirinsa, kamar yadda ya faru ga Tirmidhi. Imam Abu Dawud da Tirmidhi, Imam malamin Tirmidhi ne. Su Imam Qutayba ibn Sa'id As-Saqafi, wannan su ne kadan daga cikin manyan malaman Imam At-Tirmidhi. Yana da littafai ga wannan Al-Jami'ul Kabir, babban littafin sana Sunan Tirmidhi da aka san shi, ɗaya daga cikin kutubus sitta a duniya yau. Mala, idan za ka lissafa littafan hadisi, ga sanan guda shida ne a duk duniya wanda ba sama da su, su ne dai a matakin farko, sai dai waɗanda suka fi su yawa da girma. Na farko Bukhari, na biyu Muslim, na uku Abu Dawud, na hudu Tirmidhi, na biyar Nasa'i, na shida Ibn Majah. Duk sunan ainihin wato malaman ne sai aka sa littafin. So kaga cikin waɗannan kutubus sitta ake cewa, to akwai na Tirmidhi, to shi yayi wannan littafin da yake gabanka, Ash-Shama'ilul Muhammadiyya, shi kadai ya isa ya nuna mana matsayinsa. Sannan yana da wannan littafi, malamai sun yabe shi. Abu Sa'id al-Idrisi, wani babban malami ne, yake cewa kana yudrabu bihi al-mathalu fil hifz. Imam Tirmidhi malami ne da abun buga misali ne wajen hadda. Jama'a, hadda ita ce rayuwar dalibi na ilimi, hadda kuma ita ce rayuwar malami. Dole ne malami ya zama yana da hadda, dole ne dalibi ya zama yana da hadda, ba yanda za a yi karatu ba hadda, dan shi ne ilimin. Ka rike abubuwa a ka tarkacen duniya, ma ana zama a rike su ballantana abin da ya shafi rayuwar lahira. Imam al-Hakim yake cewa naji Umar ibn Malik yana cewa mata al-Bukhari falam yakhlu bi Khurasan misl al-Tirmidhi fi al-ilm wal-hibz wal-wara' wal-zuhdi. Imam al-Bukhari kam lalle yayi wafati amma a garin Khurasan da suka rayu da Tirmidhi bai bar wani malami ko bai bar wani dalibi irin Imam al-Tirmidhi ba a wajen ilimi a wajen hadda ga taka tsantsan da al'amarin duniya malam ga kuma gudun duniya Allah yayi masa rasuwa kuma da maka rayuwa take duk inda malami ya kai sai ya rasu dole ne in ana jin wani sai an daina jin sa aka kuma rayuwa da ba abin da zai tabbata kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ya rasu a ranar 13 ga watan Rajab shekara ta 279 shekara ta 279 ku lura an haife shi shekara ta 209 ya bar duniya shekara 279 duka shekarunsa a duniya nawa 70 shekara 70 Allah ya bar masa to haka da mu abu yake manzo Allah ya ce amaru ummati rayuwar al'ummata dama tsakanin shekara 70 ne 60 70 60 haka rayuwar al'ummata take to sai ka tsaya ka duba nawa ka kwata a ciki galiban in ka wuce 70 ma amfanin ka bai da yawa ana dai zaman karasawa da kai Allah ya rufa asiri to amma ba kai ba dai kana hanya za kai to wannan kawai in ka tana sai ga duniyar ma me yake cikin ta ba wani abu da yake cikin ta wai kudi ne kake neman ka tara naira 70 sai ka samu naira 30 ai ka kusa kai rabi to haka rayuwa take yin wannan an binne shi a garin Tirmidhi gari ne Tirmidhi din an gane ko to wannan kenan sai babi na farko da zamu fara a cikin littafin directly zamu fara yi kun abin da ya fara kawo a cikin littafin shine babu ma jaa fi khalqi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama Imam Tirmidhi yace babin da yazo yake magana dangane da halittar annabi halittar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi Allah ya halicce shi abubuwa ne da yawa a cikin halittar zamu zo mu ji qala haddathana abu raja qutaiba bin sa'id mun gani malamin sa da aka fada kenan am malik bin anas ar-rabi'a bin abdurrahman an anas bin malik idan kun lura da isnadin tsakanin imamu tirmidhi da imamu malik akwai malami ɗaya kenan ko kenan kaga yana ƙasa da maliku rahimahullahu ta'ala tunda almajirin imamu malik shine malamin imamu tirmidhi shine wannan qutaiba ibn sa'id abu raja al-baghlani kenan sai kuma daga rabi'a bin abi abdurrahman daga anas dan malik annahu sami'ahu yaqulu anas yana cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهقي ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء وانم حديث إمام البخاري دا إمام مسلم دا إمام الترمذي دا إمام أحمد دكسر رويتوشي وان دي رويتوشي ني أنس ابن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرج rukumanta Anas dan Malik yana daga cikin sahabbai matasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina yana yaro karami mahaifiyarsa ta dauko shi dan gurungum ta bawa Annabi tace ya Rasulullah ga wannan yaron yaro na ne ya taimaka hidima kai ta aikin sa ta hidimar masallaci da ayyuka aka dauke shi aka bada shi Annabi sai ya zama yaron gidan Annabi shi Anas dan Malik shekara 10 yayi tare da manzon Allah shir tunda kaga annabi da mun a Madina shekara 10 yayin so shekara da manzo Allah ya zo Madina a shekara aka kawo masa Anas sai dai shekara 10 tare da manzo Allah annabi ta wace masa me yasa kai kaza me yasa baka yi kaza ba Anas ya baka dibo ruwa ba Anas ya kalalata kaza saboda tsaban da ban Anas ban sani ko an fahimta ka zauna da yaron gidanka shekara 10 bai taba maka laifi ba bai taba yin wani abu na me yasa akai kaza me yasa akai kaza me yasa ka makara me yasa kai ko san zuciya ko ra'ayi ko sakaci ko kiwuya ko na babu daga nan malamai suke cewa lalle Anas mutun ne kuma ya samu tarbiya ta hakika ai kwarai da gaske Anas dan Malik annabi ya masa addu'a da yawa da nisan kwana Allah ya roƙa masa Allah bashi nisan kwana yasa wasu malamai suka ce ya a rayuwarsa sai da yake shekara 123 yana duniya ƴaƴa ma haka ya samu ƴaƴa wajen 120 wata riwaya ce ya 80 ga ilimi duk inda kaje an Anas bin Malik to hadisin Anas ne Allah ya musu albarka masha Allah mahaifiyarsa ita ce Ummu Sulaim binti Milhan ibn Khalid an haife shi kafin hijira annabi da shekara 10 yayi wa manzon Allah hidima shekara 10 annabi ya masa addu'a Allah ya sa masa albarka Allah ya yawaita ƴaƴansa masu amfani shi sa ya rayu sama da shekara 100 malam ƴaƴan nan nasa Allah ya bashi maza da mata da jikoki duka Allah ya nuna masa ya zauna a Basra anan Iraki kuma yana da riwayar hadisai a duniya a lissafin da akai sun kai 2286 nasa shi kadai daga annabi ya ruwaito kuma ya rasu a garin Basra din shekara ta 93 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to shi Anas din ne yake ba mu labarin yaya Allah ya halicci manzon Allah ya ko cancanta ya bayar ko tunda yana gidan annabi yana zaune da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mutum ne wanda yake al-tawilul ba'in ba al-tawilul ba'in shine mutum mai tsawo uba ba mutum ne da yake da at-tulul mufrid tsawon sa ya wuce ka'ida ba ka kula ba kuma cewa fa gajere bane manzon Allah dogo ne amma ba dogon da in ya shiga cikin mutane shi ake gani ba shine a tawilul ba'in sannan wala bil qasir manzala ba gajeren mutum bane ba dogo ne can ba kuma me gajere ne ba sannan wala bil abyad al amhaqi ba zabiya bane shi al abyad al amhaq kamar ka ce zabiya irin mai fari farin da har za ka kyamaci abin idan ka ga mutumin da yake da zabiya ba Allah ya dada kara masa lafiya bakin sa ake yi ba amma in ka ga farin sai ga kamar zuciyarka bata so farin ba shine al-abyadul amhaq to ba irin wannan fari ne yake da shi ba dan an ce annabi fari ne sai ku dauka ko irin wannan fari ne na zabiya wala bil adam sannan kuma ba baki bane akan ce adamul launi baki ba baki can ba shi yasa aka ce da annabi adam dan shi ba fari ne karba shi annabi adam saboda shi Allah ya halice shi ne da dukkan launin ƴaƴansa na duniya gabaki daya bakin nan da kake gani akwai wani sashi na annabi adam yana da irin wannan farin haka baturan haka balaraban haka waye haka to shi yasa aka ce da shi Adam sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ba mutun ne mai irin alja'adul qatit mai gashi irin murdaddan gashi ba gashin bakake ni da kai gashi nan mun zo kun sai an ji jiki idan ka saka shi sai ka ja wanda yake murda yake yin rami rami to gashin maza Allah ba haka yake ba ana fassara da alja'ad wani lokacin da gajeren abu hadaddan abu dunkulalle to gashin sa ba haka yake ba sallallahu alaihi wa sallam wala bisabt wanzu ya fara magana gashin annabi kenan sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ba mutun ne mai dogon gashi ba bari in ce maka dogon gashi kamar gashin doki kamar irin jela jelar doki ba gashin tsawo yake da shi ba wace dabba ce mai gashi a zubi haka a kwance za a iya tunawa yawa ko doron wuyan shi a bayan gashi doron wuyan doki ba akwai gashi ba to kaga ai gashin sabit ne in an ce sabit mustarsil miƙaƙƙen gashi to gashin manzon Allah ba wai a kansa dogo ne haka abin nan ba a'a irin na mata su ma da yake in sun miƙe shi ba akwai irin gashin da za ku ga kyakkyawan gashi za a gan shi yana da yawa amma haka a naɗe yake amma naɗin manyan naɗi ne ta yadda za ka iya taje shi da hannu ma amma yana da gashi da yawa kamar yadda za mu zo mai bayani ba'athahu Allahu ta'ala ala ra'si 40 sana annabi ya turo shi yana da shekara 40 Allah ya turo manzon Allah yana da shekara 40 ya zauna a makka shekara wato 10 a madina kuma shekara 10 Allah ya dauki ransa yana da shekara 60 amma fa walaysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sha'aratan bayda da kan annabi sallallahu alaihi wasallam da gemun annabi babu furfura kwaya 10 hayyabar duniya an ku fahimta shekara 60 din nan da wani abu da yake da shi har ya bar duniya baka iya irga furfura kwaya 10 a tsakanin kanshi da gemun sa kamar da sauran kwarin sa kenan ya bar duniya sallallahu alaihi wa sallam jama'a wannan hadisin yana sifanta mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin sifantawar da wato kunnan ka sai ya fi shaukin sifar akan idanka yanda zaka ji abu an nuna mana cewa yadda manzo Allah yake ba mutun ne dogo zalalau ba ku fahimci wannan sannan an nuna mana manzo Allah ba mai ba ba wada bane ba gajere bane kenan anan sakamakon da zamu fitar da shi shine manzo Allah mutun ne tsakatsaki mutawassit medium mu'tadil haka yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan an nuna mana farin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fari ne mai kyau ba fari ne gau ba sannan kuma ba baki bane dan tsakatsaki ne kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallama ina so ku rinka lura duk abin da za a faɗa na manzon Allah a tsakiyenki wakadhalika ja'alnakum ummatan wasafa litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida dan tsakatsaki yake sannan an nuna mana gashin annabi ga irin yadda gashin sa yake ba irin nawa bane da naka murdaddun gashi ne wahalan sha'ani sannan kuma gashin sa ba zubabban gashi bane gashi ne yana tare haka amma yana da murdi ba kananan murdi irin na wannan haka ba manyan murdi haka yanzu zaka ga kaman gonsu larabawan zaka ga gashin su in sun cire ba su da ko sun sa kunma ko sun ja kunma baya ma tashi sama da yadda yake da dama haka yake sallallahu alaihi wa sallama sannan Allah ya so turo shi a matsayin annabi yana da shekara 40 me hikimar turo shi a matsayin shekara 40 malamai suka ce duk mutumin da ya kai shekara 40 insha Allah ta'ala to ya gama kammala hankalin shi duk wanda bai cika shekara 40 ba a rayuwa, to ku lalle akwai sauransa, ba mamaki a wata mu'amalar yi kwaba yayya danta a cikin ta koya take. Amma ana kyautar da zutan ga mutumin da ya kai shekara 40, to ya cika mutum, wancan din fa ba wai rabin mutum bane, amma dai cika ta hankali, in Allah ya sa ya tashi a cikin masu hankali. Dan kam akwai masu sama da 40 din amma ma'aukata, ko ba ka bane ba? Yawwa. So shi yasa Allah ya turo shi a matsayin shekara nawa? 40. Kuma wannan shekara 40 din ita ce shekarun da Allah yake turo mafi rinjayen annabawa a shekara 40, in ban da ƴan wasu kaɗan haka da malamai suke ta magana. So duk wanda ya ga shekara 40, to ya kamata ya sani fa cewa komai nasa ya kamata ya zama daban, burinsa na duniya ya takaita shi, saboda duka annabawa ba bayan shekara 40, shekara 23 ya ƙara. In kai 40 fa ka fara gangarawa ne, ƙwarai da gaske ko ɗanɗanan abu ne, ba daidai kake da wanda yake shekara 18-20 ba. Allah ko sutura ce la'alla za ka sa ta ka ji daɗinta, wallahi ba daidai kake da wanda yake shekara 20 ba ko 30. Mai shekara ƙasa da 40 zai ci ya sha abin da iga dama, amma mai shekara 40 bai isa ba. Akwai abubuwan da dole ya haƙura da su, kai da kanka likita zai rinka ce da kai alaji an girma, sai a haƙura. Yawan zaƙin nan ba zai maka alheri ba, yawan cin naman nan a takaita, saboda akwai wani abu wai shi wai gout, ciwon kafa. Daga nan ne zaka ji mutum baya yana ciwo, ni kafata ta danne ni, wane ne shikenan, saboda shekarun an tafi. Malam ku duba yadda duniya take gudu, shekarunmu suke gudu. Ina gaya maka dan kai ma kana hanya, ai kwarai da gaske. To kai ma zaka wabci abinda zaka wabta. Da yawa wallahi akwai waɗanda suka mutu kafin shekara 40 din, Allah bai ba su ma 40 din ba. To shi yasa kaji Allah ya turo shi a matsayin shekara 40. Shekara yace Annabi ya zauna a Makka shekara 10, wannan yayi abin da Larabawa suke ce da shi ilga'ul kasr, wato ɗan ƙarin saman ya zubar, amma ba shekara 10 yayi a Makka ba, shekara 13 yayi a Makka. An turo shi na shekara 40, ya zauna shekara 13 ya tafi gurmayar da'awa a Makka. Kaga shekara nawa kenan? 53. Yana cika 53 din nan Allah ya dauke shi mai da shi ina Madina, yace je ka Madina kuma ka kafa wata daula islamiyya. Yaje kuma ya dade kafa daula islamiyya a Madina din. Duk gurmayar da kake ji ana ci Annabi yayi a Madina shekara 10 ne. Ka tsaya kai lissafin shekara 10 daga nan me kai? Ka lissafa shekarunka 20 ko 30 ko 40 tsakaninka da Allah, me kai yau wanda in ka mutu za a ce an yi rashi tsakaninka da Allah? Ba ina ma maganar kuɗi da ka tara ba, kuɗi kam da ka tara iya wanda ka ci moriya su sune naka, wanda ka mutu ka bari kuma na magada ne, magadan ma wani ya zo ya ci moriya da wanda kake so da wanda baya so, ka tara kuɗi ka bari, mataka ta ci gadon gidaje da motoci, ko alfarma ma ba za ta yi maka mace shekara ɗaya ba, wallahi za ta auri wani musamman da kuɗi a hannunta. Sai a ce ai Hajiya, tunda da kuɗi a hannunki ki maza ki aure. Sai wani kuma ya zo ya aure ce ci wannan kuɗin, motar da kake hawa ma watakila a ganshi a gari shi ma saboda ya auri matarka tana kabari. Wallahi kuwa mataka ta ci gadon motarka wani yana hawa, ƴaƴanka da ka tafi ka bari sun zama bayi a hannun wani wanda da ba su taɓa zuwa da shi ba, bai isa ya ci ko aikinsu bai isa yi ba. Amma yanzu da ka mutu baka nan, ka zamanto khabaru kana, to ƴaƴanka za su zo ƙarƙashin wani suna ce masa baba, alhali ba shi ne babansu ba. Ɗan adam kenan da bai fiye zurfafa tunani ya gane wato duniya ba wani abu bane ba a ciki. Amma idan ka mutu ba abin da za a tafi da kai da shi a kabarin nan naka, wallahi tallahi dakinka duk abin da ka tara, kujeru ne, sutura ne, kaya ne, motoci ne, shaguna ne, gidajen mai, gidajen biredi, kamfanoni ne, wane ne, menene, duk abin da ka tara wallahi tsirara za su yi maka. Haka wani zai shigo wallahi kana ji kana gani da matsayin ka din na wannan kayan, wani ma malam kayan ba a kwaɓe ya gawa ake, saboda an ce sai an kwabe shi a daga shi wahala a soke shi kawai sai a kama wuyan nan far sai a yage ta wandanka da yake jikinka cire shi zasu yi wallahi su dauko zanin matarka ko ihrami ko tsumma su lulluba maka a zuba maka ruwa kana kwanci wanda dan an zuba maka zaka ce a sun ga dama su sama mai sanyi sun ga dama su sama mai zafi da ba wanda ya isa ganka a kwaba ma in ba a gidanka ba tukila ko iyalin ko yayanka amma yanzu wani makoci ne shine zai zo ya maka tsarara kwantar da kai a falanka ko a bandaki ko a tsakar gida alaji yanda kake zurga zurga a gidan nan wata ran gawar ka za a kwantar a gidanka ana watsa malu ana wanke ka idan an zo tafiya kaga dai kabarin nan duba matsan kabari ba a taba yin alfarma a ce ai yar karamar katifa ta masu kabari ba ba a taba yi ba katifa dai a ce ba za a san shimfiɗa ma ka dan samu laushi ko a fulace maka kabarinka ko a sa maka fanka duk kudinka kuma kana da miliyoyin kudin da in ga dama za a iya ma kabari iya dakin nan to haka la'ima to wannan ma dama dama ma musulunci mai gata ne je ka India ka gani je ka India har yau har gobe yau din nan in Allah ya sa da kana mutuwa in dai ba musulmi bane ba masu wannan aqidar daukan ka za a yi malam guri ne malam waje za a je bakin teku ne haka ruwa itatuwa ne masu tsada sai ai daki guda na itaci an jera an jera an jera an jera sai ai yar kofa na zura mutun gawa a sa wannan itacen turare mai kanshi ko ba ka bane ba ga ashana ga fetur ko kana zur da kudin ka zaka zo ka siya kudi mai tsada kuma ma na masu kudi ma daban na talakawa ma daban talaka ma shi da lataccen itace za a dan zuba mai amma wallahi malam itace ne suke iya girman ka kamar daki haka za a zo a dauke ka a zura ka a ciki da wannan an sa wai itacen da za a kone shi fitirare aka sa masa haka nan zura nan sai a fesa fau ko wani abin da zai sa wuta ta kama sai a kira wanda yafi kowa san ka ko wanda yafi kowa kusa da kai babban danka shine ya fara zuwa duniya shine yau in ka mutu zai ce babana ya mutu sauran biyowa suke yi ko matarka ba za a dauko ba sai dai in danka baya nan sai a baka ashana sai a ce je ka sa ubanka wuta wallahi ka ciki fau sai a sa wutan nan malam ka ji mutum yana kumbura yana fashewa fau har yana maiƙo yana diga wuta tana dada har abun nan ai ta sa wuta ana ta iza wutan nan sai ya kone kurmus har kashinsa wallahi sai ya zama toka ana zuwa har kallo ana zuwa ana yi in an gama kuma sai iyalanka family duk dangi na kusa sai kowa ya zo a ta ɗiban tokar gawa iya inda ka mutu din sai a kwasa a kukkulla a leda a kukkulla a leda sai a zuba a wasu yan ƙananan yan tukwane ko yan robobi haka daman bakin ruwa ne sai a je sai a kowa sai zazzage sai zuba ruwan tokar a tokan a cikin ruwa sai ɗebi ruwan sai dan kurba wannan ruwan gawan tokar gawan sai a dan zuba wai ai sun yi rashi shikenan an gama da kai su je su aure matarka su je su rabe motarka kamfanin da ka tafi ka bari su kassama shi zancen ka ya kare wai su gani suke yin sun maka haka ai an fi karfin Allah ba wani wanda ya sai ta da kai karshen fadan adam kenan malam Allah ya rangwanta mana ba wanda yake da rabo mana rayuwar sa wanda Allah ya taimake shi yana kusa da inda ake tunatar da shi Allah eh na shine zakai amma wasu wallahi malam sun da zo duniya kun muna neman Allah ya rangwanta mana so annabi yayi shekara nawa 63 yayi da yace ya koma duniya da shekara 60 shi ma wannan ilghawul kasr din yayi mana ɗan lambobin sama tunda kanana ne kawai bai ambace su ba duk yanda Allah yake son manzon Allah ya jama'a duk yanda Allah yake kaunar manzon Allah ya jama'a amma wallahi iya shekara 63 ya bashi bai kara masa ba da ni da kai mun yi ittifaki ya kamata a ce da manzo Allah ka abar masa shekaru mai irin na annabi Nuhu da ya shekara wajen 1000 da za mu su haka amma wallahi malam 100 ma ba a cika masa ba shikenan kuma ya tafi to kuma ni da kai sai mu tabbata ko kana gani shekarun da aka baka shi yana nuna Allah ya fi son ka ne akan kowa la jama'a mu shirya mu kimtsa dangamuwa da ubangiji wannan hadisi yana nuna mana kikkiawan hali na annabi sallallahu alaihi wasallam da kikkiawan halittarsa sannan ya nuna mana iya shekarun da ya gabaki ɗaya na da'awa shekara 23 ne duk abin da annabi ya yada wa duniyar nan na ilimi da karantarwa da sauƙa qur'anin nan gabaɗin qur'anin na izu 60 shekara 23 ya sauka duk ya kukuka da da'awa da isar da sabon Allah da yayi gabaɗaya shekara nawa ne shekara 23 sai ka duba ka gani shekara 23 kai kuma me kai kuma me kake shirin kai in ma baka yi ba to ƴaƴanka fa me ka shirya musu kaddara kai yanzu ta kubuce maka baka rubuta littafi ba baka karanta littafi ba baka gina masallaci ba baka gina makaranta ba baka yi wani aiki dai na sadaka jariya da zaka tafi ka bari ba to ƴaƴanka da suke tasowa yanzu kana nan baka mutu ba Allah bai dauki ranka ba to me kai musu wani tanadi kai musu ka gyara musu rayuwa ka musu shirin koda baka nan su amfanar da al'umma ko ga dai rayuwar na gabzar kake so ayi saba annabi sun sifanta mana wanzu Allah to sifanta shi da suka yi sai nuna mana suna masifar son sa yanzu ka duba wannan irin sifa da aka yi mana masha Allah ai in ya nuna ba yana nuna ana kaunar sa kenan to wannan kuma yana nuna mana falalar sa abba annabi sallallahu alaihi wasallam sai hadisi na biyu haddathana umayr bin mas'adah al-basri قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعه ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبط اسمر اللون اذا مشى يتكفى وانا حديث امام البخاري ده امام مسلم da Imam An-Nasa'i da Imam At-Tirmidhi su suka rawaito shi da Abu Dawud da ma da Ibn Majah da Imam Ahmad duk Anas din da shi rawaito shi wannan sahabi na farko da muka yi bayani yace manzon Allah dai ba dogo ne can ba gajere ba kamar yadda ya faɗa can hasanan jismi annabi yana da kyakkyawan jiki ina wato wala babu illa ko dai a jikin annabi ko daya kaga wani abu ko farcin sa ya dade ko hannun sa ya balkashe ko wani abin nan ina tas yayi malamai suka ce kyawun jikin sa sai yake nuna kyawun zuciyar sa sallallahu alaihi wasallam kamar yadda jikin sa yake da kyau to wallahi haka zuciyar annabi take wa ziyada har ma da gari kuma manzo Allah ba dunkulallen gashi ne da shi ba shine walaysa bijadin wala sabt ba mai dunkulallen gashi bane ba kuma mai dogon gashi ne zinanyayye ba asmaral launi yana da launi fari ne mai kyau sam irin fari kikkiawan fari ba larabe kikkiawa ba ja gau kamar bature ba wanda zaga jini kamar zai zubo ba kuma fari irin da zakiya ba dan tsakiya idan masha ya takaffa idan manzo Allah yana tafiya ya takaffa me ya takaffa kamar yana gangarowa daga bene haka tafiyar suke zab 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 yip 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 haka yake tafiya da karfin sa baya tafiya in ka ganshi kaga kamar malan lafiya kuwa yana tafiya yana jefa kafa yana jan kafa baya haka ba kuma zurewa yake da gudu malan koro ka akai ba haka yake ba amma yana tafiya mai da karfin sa sallallahu alaihi wa sallam wannan dai Anas ne yake dada ba mu labari dangane da sifar annabi sallallahu alaihi wa sallam yanzu anan abinda muka samu kari anan sama da wancan hadisin abu guda biyu hasanal jismi yana da kyakkyawan jiki sannan kuma yanayin tafiyar annabi sallallahu alaihi wa sallam na'am yana me eh zamu zo wannan ina gashin sai tsaya a kunne ne ko aka fada zamu zo insha Allah shi yasa ban yi magana akai ba eh cewa ba dogo bane ba yana nufin wato ba yana nufin dogo na rashin tsawo ba dogo a miƙe kamar sanda dogo a miƙe kamar abin nan kamar rula ba haka gashin sa yake ba, yana nadewa, amma kuma nadewar ba irin nawa da naka ba. Sai hadisi na gaba a wannan hadisin da muka karanta, hadisin Anas ne ko? Allah ya ce miki masha Allah, Anas shine na farko anan wajen bada labari akan sifofin annabi. Bin cewa an samu a cikin riwayoyi malamai sun tattara sahabi sahabi ya kai sahabi kusan 15 aka ce da suke bayani akan sifar annabi sallallahu alaihi wa sallama. Dukan su suna bayani akan waye annabi sallallahu alaihi wa sallama. حدثنا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه اليسرى عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. وانا حديث بخاري دا مسلم دا أبو داود دا نسائي دا ترمزي دا ابن ماجا دا إمام أحمد دكسر ويتوشي صحابي شيني البراء ابن عازب ابن الحارث الخزرجي صحابيني بباء شكيم من يمن ينسى بمن رأى لكم سنني أنا شو براء أنسان شو صحابيني yana cikin waɗanda suka taimaka wajen samar da al-futuhatul islamiyya, an bubbude garuruka a shigar da musulunci ta dalilin sa kunyar al-kunyar sa Abu Umara an ce yakin farko da ya fara halatta shine yakin Khandaq, sannan ya zauna a garin Kufa, mutum ne mai tsantseni a cikin rayuwar sa, yana nisantar a dora masa nauyi da shugabanci da ayyuka saboda gudun kada Allah ya zo ya tambaye shi, yana ganin kamar ko an dora masa wani abin da zai iya cutar da shi. Ya rasu a shekara ta 71, wasu sun ce 72, shekarunsa 80 da wani abu a duniya. Shine yake bamu labari yanzu, sahabi nabi ne bamu labarin sifar annabi, shine al-Bara ibn Azib. Jama'a ina so ku lura da wannan sahabban, kun ga duk abin da zamu faɗa sai dai mu ce sahabi ya faɗa, saboda su suke da damar su faɗa ko? Yawwa, su suke da damar su me? Su faɗa, dan su suka rayuwa da Annabi. To yayin da wani yazo waɗannan sahabban yace makaryata ne ko yace kafirai ne, kaga ya toshe maka falala mai yawa. To a ina zaka samu rayuwar Annabi? Waye zai baka labarin rayuwar Annabi tunda dai mu ba rayu da shi ba? To kuma an zo an nuna mana cewa kafirai ne. Wanda zai zo ya la'anci sahabi, ya tsine wa sahabi, ya kamurta sahabi, duk ilimin nan na duniya gaba ɗaya ta hanyar sa ake samu. To wannan shi ke nuna mana haɗarin la'anta da zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam. Allah kuma ya saka musu alkhairi dan su ruwaito mana abubuwan da suke ƙara mana imani. Tabbas ba mu da sakayya da zamu yi wa sahabbai, wallahi sai addu'a da Allah sanya albarka, ba dai suka ba. To yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne tsakatsaki, shine marbu'a, rajulan marbu'an, dan tsakatsaki ne, sannan yana da faffadar kafada, shine ba'id ma bainal mankibaini. Manzo Allah kafadarsa ba a dunkule take ba haka, kamar in yana tsaye kaga a saman sa ya hade ya cikus, ba haka yake ba, kafadarsa tana da fadi nan sallallahu alaihi wasallam. Idan ka ganshi yana tsaye, kafada tana bayyana sallallahu alaihi wa sallam. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam azimul jumma, yana da gashi mai girma ko mai yawa, shine jumma. Abinda ake nufi da jumma ya koyan uwana shine gashin da ya sauko har ya iso kunne, gashin da yake saukowa har ya rufe maka kunne, shine ake ce da shi jumma. Akwai kuma alwafra, alwafra shine al-limma. To alwafra da al-limma sun fi jumma, da alwafra da al-limma ku rike kalmomin da zamu yi ta amfani da sunan gaba kadan. Limma shine kamar yadda su malaman suka faɗa, zulimma mai ma'abucin gashi wanda ya sauka ko
ko wafra ya sauka har kafada gashin da ya tsaya a iyakun ne jumma gashin da ya sauko zuwa kafada limma ko wafra to wani lokacin akan sifanta manzo Allah duka waɗannan gabaki daya iye gashin sa iye tsawo yana sauka har kafada shi mala kunnan sa wani lokacin sai ya sa hannu ya kautar da gashin sai kunnan shi ya fito saboda yawan gashi ku lura da wani abu guda manzo Allah yana barin gashi da yawa kisa idan zai tafi aikin hajji ma wani lokacin sai ya sa mata sun gyara masa gashin a sa wani mai haka da zai dankare shi kamar irin kondishina da mata suke sa waɗannan yana rike gashi din nan kaga gashin gam a rike to duk ƙura an tazo ta saman zai bi kawai in ya shafa da ruwa zai kwashe ƙurar to gaskiya mutum ne mai yawan gashi shi sa da baraka ji da yawa an ruwaito annabi yayi ta yawan yin aski ya aske kanshi ba to amma yana kula da gashinsa iya kula da gashinsa in mutum zai bar gashinsa to lalle ya kula da shi kuma karka manta mu fa gashin mu ga yadda Allah ya mana shi tafiyar sa wani lokacin shi ya fa alheri yana haduwa sai ka ji ya zama matsala kwarai kuwa in ka zo wanka ga cin sabulu kuma ka bane manu sai yi ta cinye ma sabulu in sabulin ka zaka dan yi sati dai indai kana da gashi da yawa to ba shi kwana hudu ko uku gashan mai hidimar sa tana da yawa to ba da na mata kam ga ciwon kai misalin in mutum ba wanda bai saba bane ba da shi wani ne in ya gashin sa yayi yawa sai jikin sa yana masa ciwo to haka mu matan ma kuma Allah ya bar mana su ba masu gashin da yawa ba saboda ya aje mu anan Afirka to ba kuni ustaz ana cikin wani yanayi ana neman me za a zuba a tukunya aje ai ta wahala akan gashi to sai yazo ya bada gashin kadan larawa sai ya ga mace guda ɗaya wallahi gashin ta haddin duniyar kafarta mace guda ɗaya gashin ta haddin duniyar ta kafa akwai wanda sai sun yi rawani da shi wallahi saboda yawan gashin da Allah ya ba su ko irin ƴan kasar India din nan ko wasu daga cikin ƴan abin nan Pakistan suna da gashi da yawa amma daidai gwargwado za a ga rayuwarsa kuma ta fita mu dan samun walwala su shugabannin suna dan musu adalci suna dan sake musu mu kuma aka hada ka da wannan uban gashin ya za ka yi shi kai ka san kudin gyaran gashi kuwa kai to baka da mata ya za ka yi gashi duk ranar da za a ce ka bada kudin gyaran gashi mafi araha 1500 ne ba fa aske shi za a yi ba a wanke a gyara gurin kaga wannan da a ce ana ragewa ba sai a ce tsara rage shi ba ko dai ke mace ita kulliyar ta gashin ta shine kulliyar ta so annabi yana da gashi da yawa jama'a sallallahu alaihi wa sallama shi ne ce ila shahmati udhunayhi al-yusra har yakan kai fatar kunnan sa na hagu nan kenan shahma wannan dan nama mai laushin nan na kunni inda mata suke daura dan kwani dan kunni shine shahma to manzo Allah gashin sa wani lokaci yakan sauka nan alaihi hullatun hamra manzo Allah yana sa hulla in an ce hulla set din kaya kamar riga da wando iri daya duk wanda ya sanya riga da wando iri daya jamfa da wando iri daya sunanta hulla a larabci set amma riga da ban wando da ban wannan ba a ce shi hulla to annabi yana sa wannan hulla hamra wanda suke da ratsin wato jaja akan ce ja saboda jan yafi yawa amma akwai ratsin wani ba a ciki saboda an hana musulmi ya sa kaya jaja haram ne bai halatta ba kamar yadda malamai suka faɗa Allah musu rahama mutum ya dauki kaya ku kula kamar jini ko shadda ko yadi jaja gur wanda ana gani dau wannan bai halatta ba a sa amma ja akwai ratsin baki ja akwai ratsin danfari ja akwai ratsin kaza ko ba jan ne gauwa kamar maru kala wannan ba laifi ku fahimci wannan kamar yadda kuma shari'a ta hana a sa kaya yelo mu asfar kamar ruwan dorawa yelo kaw haka ko yadi ne ko shadda ne ko me inda yelo ne gaba daya shine ruwan dorawa a Hausa ko dan yelo turanci ne to shi ma haram ne a sa shi duk wanda ga ya sa kaya wannan sama da ƙasa irin wannan imai nasiha kace annabi ya hana sa irin wannan kaya saboda yana da dan susa zuciya kana gani haka sai ka sa ido kaga ya akai me wannan abu sawa a jiki amma amfani da shi akan wasu abubuwa ko mota ko wannan ba laifi bane wallahi wala yace ma ra'aitu shay'an qattu ahsana minhu babu abinda na gani kwata kwata a duniya da yafi annabi kyau ka san malam kyau dai masha Allah alaihi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi bai ga wani abin da yafi annabi kyau sallallahu alaihi wasallam to wannan riwayar haka Imam al-Bara ibn Azib ya ruwaito ta wannan yana nuna mana ya ku jama'a wato kyawun annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma su kansu sahabbai manzon Allah yana burge su sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wannan yana nuna mana ba laifi za a iya sa kaya ja amma wanda yake akwai ratsi a jiki hadisi na hudu qala haddathana mahmud bin ghailan qala haddathana waqi' qala haddathana sufyan عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب شما لنا براءني قال يتي ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل البراء ابن عازب yace ban taba ganin wani mutum min zilimma mai yawan gashi fi hullatin hamra'a kuma ya sanya kaya jan kaya da ratsi ahsana min rasulillah sallallahu alaihi wasallam wanda yafi annabi kyau ba ga gashi lahu sha'run yadribu mankibaihi yana da gashi mai yawa har ya sauka akan kafadarsa ba'idu ma bainal mankibaini tsakanin kafadarsa guda biyu yana da fadi shine faffadan kafada kenan ba matsatsiyar kafada yake da ita ba ina fatan kuna fahimta yanzu misalin idan kun gani kun ga ai ga kafadata in ne haka kaga na matsi ta to in kuma ne haka ba a bude take to manzo Allah kafadarsa a ne a bude take ba mutun ne gajere ba ana jaddada maka ba wajen ana sukan gajarta ba kar wani ya je zagi wani ce gafara ai annabi ma ba gajere bane yawa jama'a fahimta ba fa suka bane sifar sa ake bayani wala bit tawil sannan ba mutun ne dogo can ya wuce kaida ba hadisin Muslim da Abu Daud da Imam An-Nasa'i da Imam At-Tirmidhi Allah ya kara musu rahama kalman zilimma kamar yadda muka faɗa shine ma'abucin gashi mai yawa kenan sahabin nan ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta kayan da yake sawa in kun lura wannan yana nuna annabi yana sa kaya mai kyau tunda kaga ba a faɗi illa akan kayan nashi ba ba a faɗi wani abu na ashe ko abun ki akan kayan ba so yana da kyau musulmi ya rinka sa sutura mai kyau ya rinka sa sutura mai kyau dan sanya sutura mai kyau kima ce ga dan adam duk ajan da mutum zai ya halarta yi abinda aka hana shine alfahari jama'a kada ayi alfahari amma sutura a sa amma ba a san alfahari shi yasa Hassan bin Sabit yayi bayani dangane da sifan annabi sallallahu alaihi wasallam na halitta da Allah ya girmama shi yace wa ajmalu minka lam tara qattu aynun wa akmalu minka lam talidun nisa'u lam talidin nisa'u خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء وانا حسان بن ثابت yake yaban annabi kenan wannan mawaki wato yana cikin mawakan da suka samu tsawon kwanaki rayuwa Hassan bin Sabit dan ya girma Annabi ma sallallahu alaihi wasallam. To shi a jahiliya ma sai da shekar 60, sannan a musulunci ya shekar 60, 120 Hassan bin Sabit kwarai da gaske tsoho ne dattijo, amma akwai kwakwalwa. Idan kafirai suka taba Annabi sallallahu alaihi wasallam da waka, dan Balarabe yana da waka a bakin sa, waka jama'a ba waka ta kida ba, waka irin wannan ta ilimi. Yawa kamar irin mu ma a Hausa muna da waki irin na suhallir aqilu ko aliyu na mangi, yawa dan sirri sarkin zazzau, duk kaga suna da waki amma ba da kida, babu ganga a ciki. To in kun lura da maganganun su, za ka ga akwai ilimi a ciki. Waɗanda suke karanta wasu ko suke saurara, to irin waɗannan su ne irin su Hassan bin Sabit a zamanin Annabi. So dan an ce akwai mawaka, to kar wani ya fake da wannan ya ce ashe Annabi ma ana masa waka. Masu buga ganga su samu gindin zama, ba wannan ake nufi ba. To idan aka taba Annabi sallallahu alaihi wasallam da irin wannan zambo, sai ya ce da Hassan bin Sabit, kici ka je ka ba su ansa. Je ka ne maka addu'a, Allah ce miki ka mala'ika Jibrilu yana tare da kai, wa ruhul quds ma'ak. Baki dai ustaz akwai a baki, akwai a tattare da Hassan baki anan bai da matsala, indai mai da amsa ne yanzu yana zaune zai yanka, zai yanki waƙoƙi. Yanzu wata ran mun samu dama, insha Allah zamu kawo akwai waƙoƙin da yake kan Annabi sallallahu alaihi wa sallam, yana bayani akan halittarsa da ɗabi'arsa. Sai ka zubar da hawaye ka ga yadda mutumin Allah ya bashi fasaha ta iya sibanta mutum. Yanzu wannan ku duba, yace wa ajmalu minka lam taraqattu aynu, yace ido bai taba ganin wanda yafi ka kyau ba. Ido dai Allah bai nuna wani ido wanda yafi ka kyau ba, dan Allah ko ne yabo sama da wannan. Allahu akbar. Yace wa akmalu minka lam talid an-nisa'u, mata a duniya bas taba haifar mutumin da yafi ka kamala ba. Yace khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ya Muhammadu an halice ka, an kubutar da kai, an wanke ka daga dukkan wani aibu. Fa ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, kai kamar ma dai an halice ka kamar yadda kake so ne. Ma'ana kamar ka ce lokacin da za a halice ka sai da aka nemi shawarar ka, aka ce ya ake so ka fito ka bayar. Allahu akbar. Wannan yana bayani akan wato kyawun Annabi sallallahu alaihi wasallam. Qala hadathana Muhammad bin Isma'il. Na'am. Wanne ne ina kenan? Isauri. Ana Abi Ishaq daga Al-Bara. Yace qala hadathana Muhammad bin Isma'il, qala hadathana Abu Nu'aym, qala hadathana Al-Mas'udi. عن عثمان بن مسلم بن حرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن ابي طالب. تو من قال لكم صحابن كما شيني علي بن ابي طالب كو اي نعم شي كما شي زي بامو صفر النبي صلى الله عليه وسلم. علي يكي چوا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير. كون غادي سن اتفاقي اكن wannan kalmar yace shasunul kaffaini wal qadamaini ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المسربة إذا مشى تكفأ تكفؤا فكأنما ينحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله يجي صلى الله عليه وسلم. وانا حديثني ده إمام أحمد يرويتوش ده إمام الترمذي. Hadisin a karan kansa yana da rauni, amma malami sun ce yana da wasu hanyoyi da suke karfafa shi ya zama hadisi ingantacce. Sai sa Malam Albani ya ce hadisi ne sahihi, haka Imam al-Hakim ma ya ce hadisi ne sahihi. Sahabin su shine Ali ibn Abi Talib ibn Hashim ibn Abd Manaf al-Qurashi al-Hashimi, kanin Annabi kenan, wanda suka hada dan baffa da Annabi. Shi babansa baffan Annabi, baban manzon Allah baffan Aliyu, kuma ya rayu ne a hannun Annabi a gidan manzo Allah ya girma. Mahaifin Aliyu shine mutumin da a duniya ya fice mukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib. amma Allah bai bashi musulunci ba. Annabi ya so Allah ya musuluntar da shi a lokacin da yazo zai bar duniya, amma Allah bai kaddara ba. So Ali bin Abi Talib dan sa ne, kamar yadda baban Aliyu ya kula da manzon Allah, to shi kuma manzon Allah shi ma ya dauki wafa'i ya kula da Aliyu. To shi haka ake so, zai yi wa yayanka wata kila ya taimaka maka kana yaro, sai yayanka sai ya mutu, kuma Allah ya baka hali daidai gwargwado ya bar yaya. Bai kamata ka bar yayan yayanka alika su ga mata suna yawo da su, sun yi aure suna yawon agola ba, ɗebe su ka taimaka musu dai yayan yayanka, yayanka ne shine kamala. Amma yau ya ku ƴan uwana, ina gaya muku duk mutumin da ya mutu ya bar yaya, to Allah ya rufa asiri, iya to nan asiri ya tabbata gare su. Kuma ka rinka tunani ya kai dan uwana, a yanda kake yanzu kake rayuwa, yau in ka fadi ka mutu, waye zai dauki yayanka? Waye a cikin ƴan uwanka na jini dan su ne wajibi, waye zai daukan maka yayanka ya kula maka da su? Duba cikin ƴan uwanka waye kake gani yana da tausayi, yana son ka ta yanda in ka mutu ma zai taimaki yayanka? Wanda yau galiban ƴan uwan naka su kake rikici da su, suna kokarin kifar da kai. Dan uwanka ka samu rufin asiri, yana kokarin ya yake kai, yana bayin cikin asirin da ka samu. Kullun idan yaje ya zauna zagin kai yake, baka taimako, kai baka da mutunci, kai marowaci ne. Dan uwanka wanda in ka mutu fa shine ƴaƴanka za su rinka ce masa baba, dan kanin baban su ne ko yayan baban su. To shi yake ya karka yanzu a duniya, wannan mutumin da yake fada da kai yanzu a duniya shine idan ka mutu, ha shine idan ka mutu zai zo da biyanka. So shi yasa kake gani ni yawa yawan mata, idan Allah ya wa mazajen su mutuwa mallam, wallahi mallam yayan suke shiga cikin tozarta. Akwai yaron da uban sa ya mutu, karamin yaro ne, karami dan karami bai wuce shekara 19 haka ba, aka dauke shi aka san inda za a jefa shi. Ita matar ce, ita ba gaskiya aure za ta yi, kaga su ma matan masha Allah ce aure za ta yi, kuma dole ce aure saboda ba mai taimakon ta. Sai ta aure shi, kuma miji yace ba zai dauki yaro ba, aka kai shi gidan kakansa, kakarsa mace. Da aka kai shi samarin gidan kakan, sai suke rinkan luwaɗi da shi, wallahi luwaɗi ustaz, yaro karami dan shekara 10 shekara 11 shekara 12 luwaɗi. Wannan wanda abun ya faru a kan shi yake gaya mun, aka duba dubure yaro gaba ɗaya ta ragarga, aka rasa wace makaranta za a kai shi, ta yawo a unguwa, ita yawo. So wannan shine mallam, to wato tunan asirin mutuwa kenan. Matarka ta nemi yayanka ta tafi da su gidansu, to gidansu ya za su da yayanka, kuma aure ba za ta yi, kana mutuwa wallahi matarka sai ta yi aure. A cikin mata 100 da wahala ka samu mata 5 wanda yau dan mijinsu ya mutu bari su tsaya su kula da tarbiyyar yayansu, sun hakura da aure, sai yaran sun kai manzali ba sa yi, ko yaya 10 ta bari, wallahi wani zai zo yana neman ta, sai ga ana raba yaya mallam. Subhanallah, akai kwaya 2 gidan yarka, akai kwaya 1 gidan kaninka, akai wancan a tura shi Sokoto, wancan a tura shi Gaida, wancan akai shi Maiduguri, wannan akai shi Kamaru, wannan a mika shi Chadi, yayanka sun zama scattered, an babbaza su. To ina tarbiya a irin wannan lokaci da ake farauci tarbiyar mutane? To mallam, wannan shine matsalar mutuwa. To ya zamu mu yi kokari mu yi wa kanmu tsari, ko mu samu kyakkyawan alaka da ƴan uwanmu da danginmu wanda yake da hali, kada wadatar da kake da shi ya sa ka ƙi kowa, ka guje su. Samu cikin ƴan uwanka, rinka taimaka musu, sai da yau in ka fadi ka mutu, alal aqalli za su yi wafa'i su dauki nauyin yayanka. Alal aqalli yayanka ba za su wulakanta ba. Amma duk wadatar ka, idan ka mutu ka bar yara, to lalle za su zarta. Mijin da zai zo ya auri matar taka, shi ma yana da nasa yayan, bai iya kula da su ba, sai kula maka da naka yayan? Kuma ga yanda yaro yake, in ba kula da shi ba, inda ya samu al'umma haka zai tashi. Suna nan da yawa yayan da suna yawo, ba su da kowa, ba su da mai musu fada, ba wanda zai ce ku yi kokar ku yi. to yi kokari kai alaka mai kyau da wasu daga cikin yan uwanka ko dukansu, kuma ka wakilta wani ka nuna masa da Allah ne, in Allah ya dauki raina ba wai dan kana tunanin zaka mutu ba, amma dai shiri mai kyau ne, ƴaƴana duk Allah amana. Amma wannan matar taka da ke gani in ta ci gadan naka kwashi ya za ta yi ta gaba in ba sa'a ka ci ba. So jama'a mata suna cin wani yanayi, wallahi malam abun ba a cewa komai, ba a cewa komai, akwai abun tausayi, akwai abun damuwa. Miji yanzu ana nan ana zama ana cin wani hali da kira ake lallaba ka tsawo ya zo ya tafka hadari a kawo mata gawan shi ya mutu, ya bar mata ƴaƴa bakwai, kwaya biyu ne suka kai jiniya sakandare, sauran murmuri ne yan kanana a sanar ba san ma uban ya mutu ba, suna ta tsalle-tsalle suna guje-guje wa zai aure ta, wa zai kula da su, kai Allah ya rangwanta mana. To shi Ali bin Abi Talib lokacin da mafin shi ya rasu da ya tashi a gidan Annabi ya tashi, so Annabi ya taimaka mai. Ina so ku lura da wani abu guda, shi manzon Allah maraya ya tashi shi yasa kuma yake da tausayin marayu. Manzon Allah a matsayin maraya ya tashi, bai tashi tarar da babansa da mamanshi ba, fardan haka ya tashi, bai san dadin mahaifi ba, bai san dadin mahaifiya ba, so ya tashi ne a karkashin maraici. To shi yasa Annabi yayi ta maimaita maganganu akan marayu al-yatama, yace ana wa kafilin yatimi ka hataini, da ni da mai daukan nauyin maraya, da ni da mai taimakon maraya a kiyama kamar haka ne. Ku duba wannan ya tsannawa tsaba kusanci, yanzu wannan ya tsakaninka da wannan akwai abin da ya raba su, yace to muna tare. Marayin da yau in an mutu an bar musu kudin cinya ake, a cinye kudin a kore su shiga duniya su rasa inda za su yi. Kana ganin babanka ya mutu ya bar ma gida, amma wallahi yayan babanka ko ganin babanka sai ya cinye yana ka. Kana ganin mahaifinka ya mutu ya bar maka dukiya, ya bar maka shaguna, amma wallahi sai wani zai rike cewa nashi bane. Annabi ya ce a kula da su, yanzu kuma ake tozartar da su. To shi yasa ya dauki Ali bin Abi Talib. Manzo Allah ya ce duk wanda ya ga maraya, an so idan kaga yaro maraya, maraya shine wanda ubansa ya mutu yana karami, ka dauki hannu ka shafa kansa, dauki hannu ka me ka shafa masa kanshi. Manzo Allah yana son wannan, zaka samu lada, Allah zai baka gidan aljanna. To jama'a ku taimaka wa marayu. To shi yasa ya dauki Aliyu ya rike shi, ya kuma agaza masa, ya kuma yalwata masa daidai gwargwado. Aliyun ya zama sirikinsa kuma, saboda tsabar kyautatawa ya rike shi tunda dan bakwansa ne da ya tashi kuma ibashi yarsa. Yarsa da ya fi so ya ce Fatima bada'atun minni wa ana bada'atun minha, na na Fatima tsoka ne a jikina, ni ma tsoka ne a jikinta, duk wanda ya bata wa nana Fatima ya bata mu, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya dauki wannan ƴaya bawa Aliyu yace ga ta nan ta haifa masa Hassan da Husaini da sauran yara. Hassan da Husainin nan ba Hassan da Husainin da muka sani mu a nan bane ba, yawa Hassan din shine babba, shekaru a tsakanin su ma, Husainin shine karami. So zaka iya sawa ƴaƴan ka Hassan da Husaini koda tsakanin shekara 10 ne ma, wancan ka sa masa Hassan, galiban dai babba Hassan ne babba, ba wai sai ƴaƴan da aka haife su guda biyu su ne Hassan da Husaini ba. Jama'a ku fahimta, Hassan da Husaini jikokin Annabi, ƴaƴan Ali bin Abi Talib, ƴaƴan Nana Fatima ba a lokaci dai aka haife su ba, sai da aka fara haifan Hassan, sannan daga baya aka haifo Husaini shekara makobi ko sama da aka tsakanin su. Suna ne kullum. So yanzu yaran da aka haifa maka tau'amain twins, to zaka iya sa musu ɗaya ka sa mai Abubakar, ɗaya ka sa mai Umar, yawa wannan mu kare wannan al'adar da aka ce wai dole wai wai automatically wai an maka haihuwa kawai kafin ma ka sa suna, in dai biyu ne to kawai dama an riga an sa musu suna Hassan ne da Husaini, to ka kare ka'idar. Kana zuwa ka ce sunan ɗaya Buba, ɗayan kuma sunansa Gambo, ba shi kenan ba, kuma wani yayi sai ce ba haka bane. To kula da wannan fa'ida ce ta hanya ko shi ne mutum farko da ya fara musulunta a cikin yara maza, kamar da yawa cikin malamai suka faɗa, kafin a turo manzon Allah da shekara 10 aka haifi Aliyu, shekara 10 kafin aiko annabi a Makka, mana sai da Ali yi shekara 10 sannan Allah ya turo manzon Allah a matsayin annabi. Ya rayu a gidan annabi bai rabu da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama, duk ya kuka da shi aka je banda yakin Tabuka bai samu zuwa ba. Lokacin yana wani ciwon ido mai tsanani, wannan shi ya hana shi ya je wannan yaki din. Ya shiga damuwa, annabi ya faɗa masa kalma mai dadi, ala tarda an takuna minni bi manzilati harun min musa. Ya Ali, yanzu baka so ka zamanto kamar a tsakanina da kai kamar tsakanin annabi wato matsayin haruna a wajen musa ba. Sannan kuma ya auri yar manzon Allah Nana Fatima a shekara ta farko daga hijirar annabi. Lokacin annabi yana hijira shekara 1 a Madina, Ali ya aure ta. Daya ne daga cikin halifofin nan guda 4. An ce yana da hadisai guda 586 a duniya nasa. Kuma ya yi shahada, mutuwar shahada ya kashe shi aka yi. Ya mutu sallar asubahi, aka tsare shi a hanya, aka makiya suka dankara masa karfe a makulkwadarsa suka kashe shi. Ranar 17 ga watan Ramadan, shekara ta 40 daga hijirar manzon Allah. Kun ga daman duk mutanen kirki kashe su ake yi. Yanzu sai ka yi tambaya ka ce me yayi aka kashe shi? Ali ɗanin annabi. Abubakar kashe shi aka yi, guba aka sa masa. Sayyidina Umar shi ma da asuba ɗin nan, saboda lokaci ne na duhu, lokaci ne na kowa yana gida, matsiyata suna amfani da wannan lokacin. Mu ma an mana barna ko kashe Malam Jafar da asuba da sauransu. To yawanci ƙarshen dare ɗin nan, irin dab da asuba gari kafin ya gama wayewa, ana yin tsiya a wannan wurin. To shi ma da asuba suka kashe shi, yana da shekara 63, daidai irin shekarun annabi. Ya yi halifancinsa shekara 5 ya yi yana halifanci. Wata uku ne kawai babu a cikin shekara 5. Allah yi masa rahama. To shi ne yake ba da labari, hadisi ne ƙarshe kenan da za mu tsaya. Ya ce manzo Allah ba dogo ne can ba, ba kuma gajere ba ne. Sannan annabi yana da shasunan kafai ne, tafukansa suna da kauri. Tafin hannun annabi yana da kauri, shi ne shasun. Haka wal kadamaini, diddigensa yana da kauri, ba mai karamin diddige ba ne. Akwai wanda in ya saka takalmi sai ka nemi ina diddigen nasa ka rasa, ya shige. To shi nasa yana da kauri sallallahu alaihi wasallam, ba kuma tabke ke kato ba. Wanda kuma in ya sa sai ya zama yana da saura ma, ba shi ba ne sallallahu alaihi wasallam. Dakhmur ra'si, manzo Allah kansa babba ne, ba karamin kai ne da shi ba. Akwai wanda zaka kansa dan karami, to akwai wanda kuma zaka ga kansa babba ne madaidaici, shi ba kuma babban da ya wuce tunani ba, wanda in an ganshi za a ce ya fi kowa girman kai, ba haka bane. Malamai suna faɗa, kuma iyaye ma suna faɗa, wanda yake da kai kato to alama ne na kwakwalwa. Galiban mai katon kai zaka ga yana da basira ko yana riƙe abu. Wannan haka iyaye suka faɗa, haka ake faɗa a gargajiya, haka ake faɗa a al'ada, kuma galiban ban ce duka ba, galiban din haka ne. Wani an haife shi a gida ana ta sukansa, ana cewa kai wannan mai katon kai wannan yaron, sai uwarsa ta ce za ku ga karatu a nan gurin. Kun wallahi hakan aka yi, da ya girma ga katon ka amma fa akwai ilimi. So duk wanda Allah ya ba shi ɗa mai katon kai kariye bakin ciki. A'a, aina an dai fahimce ni, duban ce katon to can abin nan ba. Dakhmul karadisi, ko ba ka bane. Manzo Allah yana da manya-manyan kafai, wannan gabbai al-karadis kaman joints, kun gane? Yanzu idan in ka samu naman kaza, idan ka cire naman, ba yana da wani dan kungurumi ake ce da shi ne, wannan dan kungurumi mai dadin cin naman da ake dan gutsure shi, gurungun tsi'i mana kan, to kurdus kenan. To gaban annabi joints mafasil, ba motsatsu ba ne, duk inda gabasa za ga lalle gabace sosai, shi ne dakhmul karadis sallallahu alaihi wa sallama. Tawilul masruba ko masraba, abinda ake nufi da masraba wato shi ne gashin nan da gashin kirji. Namiji in ya cire riga wasu duk da ba kowa bane za ka ga mutum yana da gashi daga kirji zuwa cibiya to wannan ana ce da shi al-masruba a larabci to manzo Allah yana da wannan gashin mai tsawo tun daga kirjin sa har cibiyar sa gashi ne ku kula da wani abu guda gashi a jikin dan adam namiji in ya cire rigar sa aga gashi wannan kamala ne fa to ita kuma mace illa ne shi yasa suke wannan halawar da ake fada suna sa wannan madarƙwaila da waye suna cire gashin saboda ba a so a jikin mace ana ganin gashi amma ken namiji in ya cire tafin hannunsa nan kaga gashi to namiji kenan iya dukan tuwo dawa to manzo Allah yana da wannan gashi din na kirjinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama idza masha takaffa takaffu an ka annama in hatu min sabab mun karanta wannan in yazo tafiya yana yi ne kamar ya gangaro ne kamar idan mutum yana tsallakowa daga bene kaga aidi karfin su yake tafiya ko ba ka bane kaf 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 in kana wani guri ma zaka jiyo ko to haka annabi yake tafiya tab 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 da jikinsa saboda yana da karfi sannan bai da kibar da zamu zo mu karanta nan gaba wani sati bai da kiba kibar da za ta wahalar da shi aka ce da kirjinsa da cikinsa daya ne idan ya miƙe flat yake ba irin ni da kai bane ba muna tsaye da karta mu tana gaba to ai shi bai zai ci duniya ya tara ya ci naman kaji da koi wai narkwai ya sha shayi da madara ya abin nan ba ko ba ka bane ba kaga mutum ba zai iya tsayawa ba zama da kirta shi da kirta gurin sallah mutum zai tashi sai ya nemi ya danne dan uwansa in wani ya jingina a jikin ka yadda ka san buhun dawa aka dora maka lafiya aka ci a motsa jiki jama'a a daina barin jiki yana nauyi illa ne obesity matsala ne wallahi mu yi ta gudu muna tsallace tsallace malam jikin mu ya takwat takwat yawa dan ko wani abu na tsallar katanga zai kama ka baka da matsala amma ka zauna da kyar kake tashi gashi zama matsala ne Allah ya mana mai kyau lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu ali yace kai ban taba ganin wani kafin annabi ba kuma bayan annabi wanda yafi shi kyau ban taba gani ba ko irin sa ban taba gani ba sallallahu alaihi wa sallama tira da amince Allah tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana kaunar annabi sallallahu alaihi wasallama nan zamu dakata sai wani sati insha Allah kamar yadda muka fada ranar juma'a za a rinka yin wannan hadisi muna tabarruki da ranar kuma Allah ya amfanar da mu subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.